Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 21, da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da kuma Dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com. Asararin mu assalamu alaikum barkamu da yaurana asabar 22 ga watan Yulin shekara ta 2017 ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
Nadin wani sabon daraktan sadarwa a fadar shugaban Amurka ta White House ya sa sakataren yada labaran fadar gaggauta yin murabus Lauyoyin shugaba Donald Trump na nazarin yuwar an aikata san zuciya a kwamitin binciken katsalan da din Rasha a zaben shugaban kasa na shekara 2016. Sannan jami'an ma'aikatar tsaron Afghanistan sun tabbatar cewa Amurka ta yi kuskuren hallaka sojojin gwamnatin kasar akalla 15.
Kanin labaran kenan aka ji. Wata kotun soja ta musamman Abuja ta samu wani janar a rundunar sojan kasar da laifuka har guda 5 ciki har da
Kotun ta sami Manjo General Ibrahim Sani da laifin mallakawa kansa wani bangare na filin rundunar sojin kasar mai girman hektar 336.
Haka kuma a yau ake gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Lagos sai dai kuma an samu matsalar ambaliyar ruwan sama a wasu yankunan jihar za ku ji yadda ta kaya. Haka kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana. Amma duk waɗannan sai fa kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Nadin wani sabon daraktan sadarwa a fadar shugaban Amurka ta White House ya sa sakataren yada labaran fadar gaggauta yin murabus. Shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa wani fitaccen dan kasuwa mai suna Anthony Sakarmucci matsayin jagoran harkar sadarwa. Wannan ya sa sakataren yada labarai kuma muƙaddashin daraktan sadarwa Sean Spicer ya miƙa takardar ajiye aikin sa ba tare da ɓata lokaci ba wanda yace za ta fara aiki a watan gobe. A kafar Twitter Spicer ya ce wata alfarma ce da kuma karramawa a ce nayi aiki ma shugaba Donald Trump da kuma wannan shahararriyar ƙasa zan ci gaba da bautawa ƙasar. Tuni sabon shugaban wato yada labarai koko daraktan yada labarai Sakarmucci ya nada Sarah Huckabee wadda ta fai hira da yan jarida a ɗakin ganawa da yan jarida na fadar a baya-bayan nan a matsayin sabuwar sakatariyar yada labaran fadar. Sakarmucci sananne ne wajen samarwa jam'iyyar Republican kudaden gudanarwa. Kuma ya sha fitowa a gidajen talabijin yana kamfe ma wasu 'yan takara biyu a yayin yakin neman zaɓen shekara 2016 kafin daga bisani ya goyi bayan Donald Trump. Lauyoyin shugaba Donald Trump na nazarin yiwuwar san zuciya a kwamitin bincike na musamman ƙarƙashin Robert Mueller wanda za su kafa hujja da shi wajen yin watsi da sakamakon binciken Mueller game da katsalan da din Rasha a zaben shugaban Amurka a cewar majiyoyi da dama. Jaridar New York Times ta ji jama'a ta ruwaito cewa hadiman Trump na binciken alakar siyasa da kuma ta yau da kullum ta masu binciken don shirin abinda aka bayyana da arangamar da ke tafe tsakanin Trump da Mueller. An ce bangaren Trump na binciken komai kama daga yadda a baya masu binciken suka yi ta bayar da gudummawa ga 'yan takarar jam'iyyar Democrat da kuma dangantakar Mueller da tsohon shugaban FBI James Comey wanda Trump ya kora. Wani dan tawagar lauyoyin Trump na waje Jay Sekulow ya ce lauyoyin za su yi nazarin batun san zuciya su kuma gabatar da shi a lokacin da ya dace ciki har da gabatar da shi ga Mueller kai tsaye. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yeah. Jami'an ma'aikatar tsaron Afghanistan sun tabbatar cewa harin da Amurka ta kai kan 'yan ta'addiji jama'a a lardin Helmand da ke ƙarƙashin ƙabilu a kudancin ƙasar ya yi kuskuren hallaka sojojin gwamnati aƙalla 15. Wannan kuskuren auna gida ya faru ne a gundumar Geresh inda ake wani ƙazaman faɗa tsakanin 'yan tsageren Taliban da sojojin gwamnati. Mai magana da yawan ma'aikatar tsaron Afghanistan Daulat Waziri ya ce a yayin faɗan wani makami mai linzami da jirgin Amurka mara matuƙi ya harbu ya faɗa kan wani wurin bincike na sojojin gwamnati da daren jiya jama'a. Ya gaya wa muryar Amurka cewa wannan hari ya yi sanadin mutuwar sojoji aƙalla 15 da kuma raunata wani guda. Kwamandojin sojin Amurka sun tabbatar cewa an kashe wasu jami'an tsaron Afghanistan da ke aiki tare da sojojin gwamnatin Afghanistan ɗin. Jami'an sojin Amurka sun fitar da takardar bayani mai bayyana al'amarin da abin takaici, sannan suka yi alkawarin gudanar da bincike don sanin musababin faruwar al'amarin. Wani da ake zargi da kasancewa ɗan Al-Qaida, wanda ake kuma zarginsa da taimaka ma 'yan ta'adda, ya gurfana gaban kotun tarayyar Amurka a karon farko jiya Juma'a a Philadelphia bayan ta so ƙiyarsa daga Spain. An tuhumi Ali Sharaf da mace a shekara ta 2011 a gundumar gabas ta Pennsylvania da zargin goyon bayan ta'addanci da kuma shirin hallaka wani mai zanen barkwanci na ƙasar Sweden mai suna Lars Vilks, wanda ya kamanta Annabi Muhammad da wata siffa marar kyau. Hukumomi sun yi imanin cewa da mace ya haɗa baki da wata ba Amurka mai suna Colin LaRose, wadda ake lakabi da Jihad Jen wajen neman waɗanda za su kai hare-hare a Turai da kuma Asiya. A yanzu LaRose na fursunan shekaru 10 saboda rawar da ta taka wajen shirya hare-haren, ciki har da shirin kashe Vilks wanda ya ci tura. Damage, wanda kuma ke ma kansa inkiya da Black Flag a kafar intanet, shi ne ɗan ƙasar waje na farko da aka taɓa ta saƙiyarsa zuwa Amurka don ya fuskanci tuhumar aikata ta'addanci a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Donald Trump. Fafutukar jam'iyyar Republican ta yin ƙudurin dokar mai dokar sauƙaƙa jinya ta Affordable Care Act, wadda ake kuma kira Obamacare, ta sake gamawa da cikas jiya Juma'a. Jigajigai a majalisar dattawa sun yanke shawarar cewa sai 'yan Republican sun samu ƙuri'u 60 kafin su iya barin tanajin hana zubar da ciki a sabon ƙudurin dokar. 'Yan Republican na da rinjayen 52 akasin 48 a majalisar. Da matuƙar wuya 'yan Democrat su kaɗa ƙuri'ar goyon bayan ƙudurin dokar da za ta hana mata zubar da ciki. Haka zalika, da matuƙar wuya a ce wasu 'yan Republican sun goyi bayan ƙudurin dokar ba tare da tanajin hana zubar da cikin ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. To madalla. Wata kotun soja ta musamman Abuja ta samu wani janar a rundunar sojan ƙasar da laifi a badakalar wani katafaren fili mallakin rundunar sojan. Daga Abuja, ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Kotun soji ta musamman ƙarƙashin jagorancin Air Vice Marshal James Bum ta sami Manjo General Ibrahim Sani da laifuka guda 5 a cikin tuhume-tuhume guda 7 da ake mai. Laifukan da kotun ta tabbatarwa janar ɗin na da alaƙa da almundahana, walawala, cin amana da sama da faɗi da babakere. Kotun ta sami Manjo General Ibrahim Sani da laifin mallakawa kansa wani bangare na filin rundunar sojin ƙasar mai girman hekta 336. Kazalika ta ce shi wannan janar ɗin alhakin da aka ɗora mai shi ne karɓo takardun mallakar wannan fili daga mahukuntan babban birnin tarayyar ƙasar, amma sai buge da kasafta wannan fili ta hanyar amfani da wani kamfaninsa na bogi da shi kaɗai ke sa hannu a ciki. Manjo General Ibrahim Sani ya dai watandar wannan fili ne, inda baya ga baiwa rundunar sojin wani bangare na wannan filin ya mallaka wa kansa wani bangare, kana ya sayar da wasu bangarori guda 3 akan naira miliyan 10 da naira miliyan 7 kana da naira miliyan 6. Da yake zartar da hukunci, shugaban kotun Air Vice Marshal James Bum ya ce bisa wannan aika-aika, kotun ta rage masa mukami daga Manjo General zuwa Brigadier General, sannan kuma zai yi aman naira miliyan 23 na filayen da ya sayar. lauyan rundunar sojin kasar ya gamsu da wannan hukunci. Hujjojin da aka tabbatar akan wanda ake tuhuma gamsassu ne masu tushe ne kana abin dogaro. To sai dai kuma lauyan janar din
barista Paul Sule
bai gamsu da wannan hukunci ba. Gare ni wannan hukunci wasa ne masomin girki kuma za mu ɗaukaka ƙara. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wai ga dikidin mutuwa mai bankawa da sai soja. Wai dikidin mutuwa mai bankawa da sai soja. Don wata fitina ita ta mu sai soja.
To Allah ya kyauta a gai da Hassan. A yau Asabar ne ake gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Lagos. Kan haka ne na tattauna da wakilin murya Amurka da ke Lagos, Babangida Jibrin, inda na fara tambayar sa wani hali ake ciki.
To kawo yanzu dai zabe na kananan hukumomi ne dama aka shirya gudanarwa, kuma wannan zabe yana tafiya kamar da aka tsara a wasu yankuna na birnin Lagos. Kuma mutane sun fito a irin waɗannan yankuna, amma kuma akwai rahotannin cewa ba a samu fitowar mutane da dama ba a wasu yankuna inda aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya.
To ruwan saman ne ya hana mutane fitowa ko kuma me ke faruwa?
Eh to gaskiya za a iya cewa ruwan saman ne ya hana fitowa, domin a bincike ya nuna cewa ba a kai musu ba jama'a da dama wato ainihin kayan zabe ba. Kuma idan muka yi la'akari ta ita kanta hedikwatar hukumar zabe ta jihar Lagos tana wani yanki ne da wannan ambaliyar ruwa ya auku, saboda haka dukkan su komin zabe ana ganin wannan matsala na ambaliyar ruwa shi ne ya shafe su. Amma dai rahotannin da muke samu yanzu na cewa an fara zaben a wasu yankuna da ke nesa da birnin Lagos, kamar anguwanni irin su Agege da su Badagiri da dai makamantansu.
To Malam Babangida, an tsara zaben nan za a gudanar da shi a yau Asabar, sai gashi kuma an samu wannan matsala a wasu yankuna. Idan masarau na bai da mu a makon da ya wuce ko in ce mako biyu da suka gabata an samu ambaliyar ruwa a yankin Victoria Island, to wani yanki ne wannan ambaliyar ta shafa?
To yanzu wannan ambaliya dai ya fi shafan ainihin kamar yankin Ikoyi da kuma yankin Yaba da kuma wasu anguwanni dai da ke tsakiyar birnin Lagos, kuma gefen ruwa irin su Lekki da Jakande Estate, kamar yadda daya rahotanni da muke samu ke nunawa.
To kasancewar gashi dai da alamu dai wannan ambaliya ta kawo cikas ga zaben da ake, akwai wani magana daga hukumomi cewar an daga zaben ko kuma za a sake zaben ga yankunan da wannan ambaliya ta shafa?
To gaskiya kawo yanzu babu rahotannin da ke nuna cewa an dage wannan zabe. A hasali ma dai bayanai da muke samu na cewa ana gudanar da wannan zabe a wasu sassan da aka fara zaben nan a ƙwararren lokaci, kamar wasu ma sai wajen ƙarfe 3 na rana aka fara zaben nan maimakon ƙarfe 9 na safiya kuma 10 haka, wanda kuma da aka ce ƙarfe 2 na rana za a gama wannan zabe. Amma har yanzu lokacin da muke wannan magana bayan ƙarfe 3 na rana babu alamun an kammala wannan zabe.
Wakilin murya Amurka kenan a jihar Lagos, Babangida Jibrin, malam mun gode kwarai da gaske.
To madallah.
To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 11:14. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar masu sauraronmu da dama da ke son jin tarihin marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile dan masanin Kano. Za kuma a ji kashi na uku na ansar tambayar su Malam Ahmadu, manajan unguwar Karofin Madaki Bauchi, da sauran masu sauraronmu da dama su ma da ke son jin tarihin shahararren mawaƙin nan na Hausa wanda aka fi sani da Rarara. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar dumbun masu sauraronmu da ke son jin tarihin marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile dan masanin Kano, wanda ya rasu ranar 3 ga watan nan na Yuli. Idan masu tambayar na saurare, To ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samu daga tsohon Director General na Cibiyar Bincike da Adana Kayan Tarihi na gidan gwamnatin jihar Kano, Alhaji Ibrahim Ado Kurawa, wanda ya ci gaba da bayyana rawar da marigayin ya taka wajen kafa nefu.
Shine ma asali yawa nefu suna. Dan shi ya ga mu sai ce kusa nefu. Saboda da muna da Northern Elements Progressive Association. Dan sai kuma ita Northern Elements Progressive ne. Daga shekarar 1950 kuma ya ci gaba da aikin sa shi bai shiga ba, ya zama cewa tunda kaga shi yana da kusanci da gidan sarki. Idan ya zo ya shiga nefu, tunda nefu su burin su su ruguza NA. To Allah ya taimaka a cikin irin hikimar Ubangiji, ya zama cewa su ma sarakuna sun fito da jam'iyyar su ta MPC bisa ga taimakon da Sarkin Kano Sa Muhammadu Sanusi ya ba su. Dan shi ne ya ba da taimako. Ina ciro mu aka fa MPC da ba dan shi babu MPC. Kuma shi ciro mu Muhammadu Sanusi shi ne ya kawo su mai tamasilan su Bello Kano, su Inuwa da magajin gari, su Bello Dandago, duk shi ya saka su a harkar tsari na mulkin sarauta. Su Dokaji, duk ƴan bokon nan shi ne mai gidansu. Kuma shi ne ma ya tsaya cewa lallai a tsaye da mai tamasila a takara. Sa Muhammadu Sarkin Kano Muhammadu Sanusi. An zo an ce an kawo mai tamasila ya takara da Aminu Kano. Sai suka zo suka ce a yanzu ba shi za a sa ba, a cire shi a sa ko a docirenci ko a dokwaro. Saboda shi wanda ake cewa a docirenci a wannan lokacin shi ne ambasada Ado Sanusi. Wanda ya zama da hanya shi kuma wanda ake cewa a dokwaro a wannan lokaci Sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Sai ya ce ai wannan kun fito da fitina, shi mai tamam mai yasa ba za a sa shi ba. Ice dole a sa mai tama. Kuma Sarkin Kano Sa Muhammadu Sanusi lokacin da mai tama sai ya zo zai auren sa na fari, shi ya tsaya ya ga ya auri wannan matar. To duk waɗanda suke siyasa a Kano, in dai a MPC kake, Sa Muhammadu Sanusi shine uban gidanka. In ma MPC kake a Najeriya har sau da wani Ahmadu Bello, da ba dan Sa Muhammadu Sanusi ba zai zama premier ba. To kaga shi ya dora su akan wannan hanya. To kuma wasu abubuwa suka faru saboda tsari na mulki. Suna ganin cewa dole su rage masa ƙarfi, suka zo suka cire shi. To mai tamasile ya ci gaba da wannan har ya tafi majalisar tarayya a can Lagos. To da aka zo kafin a bada yanci 1959 da aka zo za a yi kafa gwamnati, ya zama gashi ɗan shekara 30 aka yi masa minista mayansa amfawa. Su biyu daga Kano ne kawai suke full cabinet ministers, da Alhaji Inuwa da magajin gari malaminsa ne da kuma shi. To suka yi wannan gwamnati tare da Sa Abubakar Tafawa Balewa, kuma shi ɗan masaniya daga cikin wanda suke yara masu jini a jika a wannan lokacin da ake amfani
da 30
yawwa. Kuma suna da hazaka da basira, kuma yana da kyakkyawar mu'amala da mutane. Mutumin da yake shekara 30 aka yi gwamnatin nan shekara 7 daga 59 zuwa 66 ina ciki kuma a cabinet. Kuma daga sannan aka fara magana man fetur na Najeriya, saboda yana karkashin mayinsa amfawa kuma shine minista. Kuma duk yayi wannan abubuwan a cikin mutunci da da'a da kuma jagoranci da mutanen arziki irin su Sa Muhammadu Sanusi suka dora su a kai, na cewa kai in kana gwamnati ba wai ka shiga gwamnati bane dan kai kuɗi, a dan ka bautawa mutane ne. Shi yasa za ka ga duk wannan generation din su ba su da komai. Mai tamasile Allah ya ji kansa har ya zama cewa har ya gama aikinsa na gwamnati, yana nan gidan kasansa na Durumun Zungura. Gidan kasa ne. Sai lokacin Idris Garba da aka bashi wannan filin a Nasarawa ya fara ginin, kuma ya ɗauke shi wurin shekara 10 yana yi. In ya yi tafiya ɗan abin da ya samu ya zo ya makala ya yi. To kai tunanin mutumin da ya kawo harkar man fetur a Najeriya, amma a ce a wannan gidan ya zauna. Ka je sauran wurare ka ga yadda mutane suka rinka yin. To shi yasa Allah ya bashi ɗaukaka ya zama ya yi wannan. To kaga a wannan ɓari har aka juyin mulki wanda aka kashe su Tafawa Balewa, kuma shi ma har ma wani zai harbe shi ya taho akan keke zai je gidan Prime Minister, sannan sun wuce da Prime Minister sun taho suka hango shi a hanya, ya ɗauki bindiga zai harbe shi. Sai ya tuna cewa ai mai tamasilan nan ya taɓa min wani abun alheri, shi wannan sojan shi ne kawai ya ƙyale shi ya tsaita rijiya da baya. Saboda Allah yana da dogon kwana ya zo mutane su amfana da ilimin da abun da
bai wanda Allah hore wanda
Allah ya bashi. To kaga da aka yi wannan mulki ya kare, soja suka karɓi mulki, akai ta abubuwa kuma ka san sojojin nan sun yi sojojin arewa da akai kashe-kashen bayan sun yi kusa mutala cewa suke za su raba kasar nan su mai tuma su suka tsaya suka nuna musu cewa ba daidai bane wannan abin da za a yi saboda shi mutala yana sauraron mai tuma su kuma a wannan ku da akai aka bindige irons ai mutala ne ya jagoranci abin to kaga tun sannan suke da magana suke da ra'ayi a cikin al'amarin Najeriya
sai kuma kashi na uku na ansar tambayar su Malam Ahmadu manaja unguwar Karofu Madaki Bauchi da sauran masu sauraron mu da dama kan tarihin rarara har ila yau dai ga wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban ansar da ya samo daga rarara din kansa inda Mahmud ya ci gaba da tambayar rarara cewa
wai ka ce kai kowace waka ba wata waka take baka wuya in banda wannan misali rubutawa kake ne a cikin ganin lokacin da ka rubuta ka je kai wakar ka ko kuma a'a ya abin kai kallo na zakai kai kaiwa BOA waka
yau ai ba maganar rubutawa ake ba zan ba kuma shi rubuta waka wani abu ne wanda zai kara maka sauki a ciki yin wakar amma ni kuma waka ta bata bukatar rubutu sai dai kai in wani lokaci na samu ni zan zauna zan iya zana wata waka in ce tunda ba studio nake ba bari rubuta ta in nazo sai ni saboda kawai in nazo zan maka waka dan siyasa ne kai yanzu kuma ka dauki Buhari ka zo zaka mai waka in ka zo na farko dai shi mai gaskiya ne sawa kawai da mai gaskiya fara da mai gaskiya kawai ka bada amshi abubuwan da zaka faɗa akan shi kawai wanda ka sani ne Buhari ba zai bari ya yi ƙarya ba ya ƙarya bai da ƙarya ba mai ƙarya bai zo gurin shi ba haka kaga magana wannan ba magana ce ta wannan ba sai in wani abu yayi ne ya ce to yayi kaza ka gane ya mulkin Buhari ya bada tsaro mulkin Buhari an samu kaza mulkin Buhari an samu kaza mulkin Buhari akai kaza amma lokacin kaga wannan ba mu gane sai rubutuwa ka gani sai dai in ayyukan ne zan yi manta hayin ci a lusa mu ayyukan Buhari a takarda
kai ya fi kwanta da kai misisi a waka kenan ko kuma yaya ko ku kudin ne yake dada kwantar maka da hankali kake jin dadin yi musu waka kai tsaye
a to ai to wannan abin nan ke magana ai duk wanda yace duk wanda kace mu Dauda ka hutu yanzu rarara zai ce sana'ar shi waka ce to kaga anan nake samun abinci na saboda haka in wannan wakar in ban yi ba akwai wanda ba samu ba na kin wakar na masa bakin ciki yanzu na ce na daina waka na tafi neman kwangila ko karakara su kuma akwai wanda su kuma ba samu ba dan ba kwangila ta rika su ba kuma da su muka fara yin wannan abin ana tafiya tare ka gane saboda haka wannan wakar ita ce sana'ata magana dama in ka zo nan gurin da yanda nake da kai in dai ba ni na ce maka in daga dama na maka waka ba dai nake in ka zo waka nan biya na zakai ga kwarashin waka kaza ne in kace da Allah a taimaka in ci a nan ba wannan in haka taimako ce zan kawo maka da kyauta in ka maka waka amma in ban yi niyya ba zan yi ba ko na yi ba ta mardi ba
in ba kai niyya ba
to ai haka ne dama ko kai aka saka abinda ba kai niyya ba ai ba za a yi daidai ba
yanzu na zo na ce da Allah ka taimaka kai mun waka in zuciyarka ba ta kwanta da kai din ba za ta yi daɗi ba
a'a ba ma za ta yi ba zan ma gaya ma gaskiya ai ba kawai ne ba zan koyi maka bare kai ka zarge ni kawai ba zan iya yi ba
wai to mu koma jerin tambayoyin su Ahmadu manaja da kuma Alhaji Umar Alhaji Nasir Umar tambayar ta kusan goma zan iya cewa a jerin tambayoyin nasu shine suke cewa wai a tambaye ka wace waka ce kake ganin mutane sun fi santa
to kaga wannan alƙalancin ba na bane wallahi saboda ni akwai wanda zan gane ka gane to kuma na dauki wannan abun yanda zan iya ganewa in aka je taro akwai wakar da an sa ta za ka ga mutane ko mutum a zaune ki za ka ga tashi to ni yawanci a wannan kadamin da muke kai ka gane tunda ba zan ce maka ina je kaɗan ina zo Kano ko ina da wakata saboda haka duk inda na sa waka kowa sai ya miƙe to ya zan in jojin da waccan ka gane yanzu misali na ce maka akan waƙoƙin Buhari yanzu da naje inda na aka ban lasifika na ce Buhari ya dawo sai ga an zage da ihu da na ce masu gudu su gudu sai ga ana ihu to wace zan ci tafi yanzu kuma in na zo Kano na ce Kano ta gandu da ce kai ga an zage da ihu da naje misali na ce sabon gono misali haka to saboda haka ba zan iya dauka in ce wannan waka an fasanta ba koko amma da ita waka ji waka Buhari kasan waka ce ta kasa ko ina zaka ji ta ba wai iya jaha ba ka gani to kuma akan yi irin wannan kai waka ta jaha ta zagaye ko ina
sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin Alhaji Ibrahim Ado Kurawa da wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da rarara ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya
To Mala Ibrahim a gaishe ka. Yanzu kuma lokaci ne da zan karanto ka an daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta email. Sakonmu na farko a yau ce waye. A gaskiya ya kamata hukumomin Najeriya su gaggauta daukar mataki akan jami'an tsaron kasar da ke tozar ta direbobin manyan motoci a jihar Lagos. Ganin yadda abin nasu ke wusu gona da iri. Sako da Comrade Salim Abubakar Imam Jingir da Balan Vice driver Tanka Jos. Sakonmu na gaba da sallama ya fara inda yace murya Amurka dan Allah ku bani dama na yi kira ga mukaddashin shugaban Najeriya Professor Yemi Osunbajo da ya kafa wata doka da za ta hana fita da kayan masarufi kasashen waje. Musamman shinkafa da masara da gero duba da irin tsadar da kayayyakin suka yi wanda har ta kai suna neman su gagara talaka saya daga ƙarshe muna yi wa shugaba Muhammadu Buhari addu'ar samun lafiya sako daga Alhaji Hassan mai waya da Shamsiya ir madara kanba da Abdul Samad Hassan mai waya kan giwa sai kuma sakon Isuhun Dila Faki wanda ke cewa wa'adin kwanaki 40 da shugaban sojojin Najeriya ya baiwa rundunar sojan kasar akan su kamo shugaban Boko Haram Abubakar Shekau muna addu'ar Allah ya ba su nasarar kamo shugaban amin shi ma sakonmu na gaba cewa Hausawa dai na cewa ba a san macituwa ba sai miya ta kare ba da kwanaki 40 da babban hafsan sojin kasar Yusuf Burate ya baiwa rundunar sojoji da ta kawo masa Abubakar Shekau sai mu ce Allah ya bada sa'a domin wannan babban lamari ne sako daga Abba Sa'ad Mahuta hakika samun wani tsoho dan shekaru 97 da yin karatun diploma wani abin mamaki ne matuka daga ƙarshe nake kira ga ƴan uwa matasa musamman masu iyali da cewa ya kamata mu bar fakewa da iyali dan kin zuwa ƙara nemo ilimin gaba da secondary sako daga Malar Ruwana Sa'idu Gayar a jihar Zamfara Najeriya shi ma da fito daga jihar Zamfara Ibrahim Rabil Tsafa cewa yi muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen ambaliyar ruwan da ake samu a jihohi daban-daban a Najeriya ya kamata mu kuma mu daina zuba shara a hanyar ruwa sakonmu na ƙarshe a yau cewa yi a gaskiya murabus din da kakakin fadar White House na Amurka yi sakamakon an yi masa kishiya a wajen aiki ihu ne bayan hari sako daga Usaina Alhaji Umar Foeba da Yana Garba Sabio la Gashuwa to da fatan za a ci gaba da aiko mana wannan sakonni yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya
to a takeice nadin wani sabon directing sadarwa a fadar shugaban Amurka ta White House ya sa sakataren yada labaran fadar gaggauta yin murabus Lauyoyin shugaba Donald Trump na nazarin yuwar an aikata san zuciya a kwamitin binciken kasar London din Rasha a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016. Jami'an ma'aikatar tsaron Afghanistan sun tabbatar cewa Amurka ta yi kuskuren hallaka sojojin gwamnatin kasar akalla 15. Wani da ake zargi da kasancewa dan Al-Qaeda wanda kuma ake zargin ya taimaka wa ƴan ta'adda ya gurfana gaban kotun tarayyar Amurka a karan farko jiya Juma'a a Philadelphia bayan ta soƙiyarsa daga Spain an tuhumi Ali Sharaf Damage a shekara 2011 a gundumar gabas ta Pennsylvania da zargin goyon bayan ƴan ta'adda da kuma shirin hallaka wani mai zanen barkwanci a ƙasar Sweden mai suna Larivers wanda ya kamanta Annabi Muhammad da wata siffar da bata dace ba Fafutukar jam'iyyar Republican ta yin kudirin dokar mai dokar sauƙaƙa jinya ta Affordable Care Act wadda ake kuma kira Obamacare ta sake gamuwa da cikas jiya Juma'a jigajigan majalisar dattawa sun yanke shawarar cewa sai ƴan Republican sun samu ƙuri'u 60 kafin su iya barin tanajin hana zubar da ciki a sabon kudirin dokar ƴan Republican na da rinjayen 52 akasin 48 a majalisar ta dattawa da matukar wuya ƴan dumakar su kada ƙuri'ar goyon bayan ƙudurin dokar da wato muddin dai ta tanaji hana zubar da ciki
To Madala a gaishe ka. Masu sauraron mu anan miki ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu amaradin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chuba Hero Diodone wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake dawowa da karfe 9:30 na dare a wannan Najeriya da Niger karfe 8:30 agogo.